الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 2 ga watan safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasidiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى كافين درسينا وبالي في أن تمويز كي يغباتا نعم
كما أبن دا يشاء السبوري وجم أبن كيف روا سي أجي ممكن سي عن سبت يشيد يشيد يبيا أما عن سبوري ناك أسحاك سي أجي أكثري بيا أجي غباتا
to wanda ya bambanta ya kawo dalilin da ya bambanta su wai tambaya ce dan uwa yake cewa kamar misali surubi wanda yake na kan teku cewa idan za a dauke ka a kwale-kwale daga wannan gaba a ketara da kai waccan gaba sai idan an ketara sannan za ka biya idan kwana doron kasa ne ma'ana na sarari kafin ka hau abun hawa kake biyan kudaden kenan inda za a kai ka ban san dalilin da ya bambanta tsakaninsu ba bambanci tsakanin suhuri wanda yake na teku da na sarari ka'ida idan ka zo tasha za ka shiga mota abinda yake a shar'ance ba za ka biya kudi ba sai an kai ka garin da kake nihin zuwa sannan ka fito da kudi ka biya domin aikin da kake bukatar a yi maka an cika maka an gane ko wannan shine asali a shari'a wannan kuma bambanci tsakanin suhuri wanda yake na teku da wanda yake na sarari duk abin da za a kawo misali abin hawa ne wanda ake hayar shi ma'ana ka biya a dauke ka to wannan a ka'ida a shar'ance ba za ka bada kudi ba sai an kai ka inda kake bukatar zuwa kaga a yanzu kamar misali in ka lura a yanayin nan kamar yadda motoci suke irin wannan suburi galibi a bangaren zuwa Najeriya ma'ana motocin da suke Kano su ne ake wannan wanda galibi sai an je ko kuma an zo gab da shiga Kano sannan ake hada ma direba kudi amma duk sauran wannan kafin a dauke ka sai ka biya kudi kaga so da yawa mota ta kan lalace akan hanya idan ta lalace mutum yana gaggauci wata mota zai biya yi gaba to anan mafi yawan su kuma ba sa dawo ma da jama'a kudin su shikenan wai kudin ka ya riga ya tafi
ko ka tsaya a gyara
to wai ko ka tsaya a gyara kaga anan akwai wani nau'i wanda yake na tauye haƙƙin jama'a idan mota ta kasa abin da ya dace wanda zai yi hakuri yayi hakuri a gyara wanda ba zai yi hakuri ba a bashi kudin shi in ya so yayi mota yayi gaba wannan shine ka'ida
wannan shine tambaya ina tambaya akan da kwakaya ne
shi yana tambaya ne akan hawa hawan wannan ba dauko kaya ba
dangane da dauko kaya ba
shi in kamar misali dauko kaya kamar misali irin kaya wanda yake na kumba da ake yiwa a ka'ida ba za ka dauki kudi ka bada abin da a ka'ida sai an yarjejeniya nawa za ka kai mun wannan kaya nawa ku yarjejeniya da shi misali to waɗannan kwanaye kowane kwani zan ɗaukar maka shi a jikka jikka kai raka amince na yarda na amince to a nan koda ya samu wasu matsaloli a hanya kuɗin ya kire ba maganar in an zo ya ƙara maka daidai da dala akan haka amma sai ya ɗauko kaya ba tare da an yi jinga sai an zo wajen ɗauka ya ce maka ai mun sha wahala a hanya dole ka bada kaza kuma ba yanda za ka yi dole ka bada domin ka ɗau kayanka wannan akwai zalunci abin da ya dace kafin a ɗauko kayanka a yi yarjejeniya a yi jinga nawa za ka kawo mun kaya na da makarar misali daga Kano a kaza zan kai maka to ba za ka bashi ba wannan kuɗin kaya dole sai an kawo in aka kawo kaya kuma a iya yarjejeniyar da kuka yi shi ne za ka biya shi ba maganar ya ce maka ai an tsare su a hanya ya sha wahala ya kashe kuɗaɗe dole maimakon a jika jika ake ɗauko kaya yanzu jika biyu za ku bada kuma misali kayan da aka san cewa jika jika ake ɗauko su abu ne sananne to in ya ɗauko su a jika jika wannan idan aka kawo su nan ba maganar ya ce dole sai ya ƙara wani abu a wannan karo an sha wahala in har ya san ba zai iya ɗaukowa ba tun a can lokacin da ka kawo kaya za ka ba shi sai ya bayyana maka kayan nan a yanzu ba zan ɗauke su ba jika jika sai dai jika da 50-50 ka yarda ka amince eh ka yarda na yarda na amince in ya so ka ba shi kayanka kuma in ya yi ganganci ya hallakar maka da kaya dole sai ya rama maka amma in babu ganganci kayanka suka hallaka to wannan ba maganar ramuwa domin amintacce ne dan ka yarda da shi ka amince da shi ka bashi kayanka amma in yayi wani abu na ganganci ya hallakar maka da kaya to wannan dole sai ya rama maka kayanka an gane ko kamar misali hanya ake biyowa in an zo a auna wannan kaya a kawo maka sai ya bi ta razi aka yi katari aka amshe wannan kaya kai kuma ka ba da kayanka ne dan a biyo hanya da su kenan ga iya abinda kuka yi yarjejeniya da shi to wannan ganganci ne idan ya hallakar ma da kaya dole zai rama maka kenan anan mu gane akwai bambanci su suhuri wanda yake na kaya shi iya abinda za a yi dole a yi yarjejeniya a kaza kaza za a dauka haka shi ma in mota ce za a dauke ka dole a gaya maka kudin da za a dauke ka ba sai an kai ka ba a ce kaza za ka bada an gane ku ba sai an kai ka ba sannan a yanka maka a ce kaza za ka bada wannan bai dacewa na'am wa ya halatta mutum ya saye abinci ya ajiye idan ya kai wani lokaci kudi ya karu mutum ya saida ma'ana domin ya samu riba kwarai da gaske kamar yadda malamai suka yi bayani ba a kiran shi ihtikar mutum ya saye abinci a lokacin da yake gashi a ko'ina misali lokacin kaka ba laifi ba ne mutum ya huddo kudi ya sayi hatsi da wake da dawa da gujiya da sauransu ya aje idan an kai lokacin da ya dan daga kudi ya karu sannan ya fito da su ya saida wannan shi ba haramu ba ne kuma ba a kiran shi ihtikar abinda ake nihi da ihtikar a lokacin da abinci yake wahala yake tsada ka fito da kudi ka baza ka saye shi ka kawo shi manga za ka dinki mai kuma dole a kewaya a dawo wajenka sai iya abin da ka yanka to wannan shi haramu ne domin akwai kuntata ma al'umma wasu malamai sun takaita shi akan abinci wasu malamai suka faɗaɗa suka ce duk abin da jama'a suke amfani da shi yau da gobe to wannan haramu ne mutum ya yi ihtikarin shi ya saya ya dinki mai ya yi jiran cewa sai ya yi tsada sannan ya saida. amma in a lokacin da ke akwai abinci ne lokacin kaka in ma ka saya a garin da aka kawo ko kuma ka hau mota ka tafi wani gari ka je ka sayo ka kawo ka ajje idan ya karu ka saida wannan ba laifi bane ana yi wannan ba laifi bane ba a kiran shi ihtikara an gane ku saboda malamai suka ce kaida anan inda za a hana jama'a su sayi wannan abinci to manoma yaya za su yi da abincin su galibin abincin da ake nomawa yafi karfin masu ci wa yake da kudin da zai sayi buhu 30 buhu 40 ya aje domin ya ci wanda rayuwar a yanzu galibi kawai kudi ne a hanci ko lokacin mutum yayi mangaza ya kawo ya dinki mai abinci wannan an huce da shi an huce da shi in dai da kudin sa ya to abinci baya wahala to dan haka kasancewar anan ba laifi bane a lokacin kaka mutum ya saya idan yayi tsada ma'ana ya dan hau mutum ya fito ya saida amma a lokacin da yake wahala mutum ya sayi ya ajje kuma dole a sake dawowa wajen shi to wannan haramu ne baya halatta domin akwai shefa al'umma cikin kunci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya daidai inda malam yayi bayani game da wato a wannan bayani dangane da wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa kamar yadda bayan muqaddima yake cewa amma ba'du fa hadha atiqadul firqati najiyati al mansura ila qiyamis sa'a ahlus sunnati wal jamaa malam Allah ya ji kansa yake cewa wannan ma'ana wannan littafi malam yace aqida ce ta jama'a wadda take mai tsira a gobe kiyama al-mansura wadda Allah ya yi alkawarin ba ta taimako da agaji akan duk wanda ya fito na fito da ita ila kiyamis sa'ati har izuwa gab da tashin alkiyama malam sai ya ce ahlus sunnati wal jama'a wanda ita wannan jama'a kenan su ne ahlus sunna wal jama'a an gane ko kenan ahlus sunnati wal jama'a anan badal ne na alfirqatin najiya kasancewar bayani ya gabata game da ita wannan jama'a wanda ake kiran su da ahlus sunnati wal jama'a cewa suna da sunaye kamar guda 12 da muka zana wanda suna na farko anan shine alfirqatun najiya alfirqatun najiya an gane ku idan aka ce alfirqatun najiya ma'ana jama'a wadda ta samu tsira a nan duniya kuma sannan ita ce za ta tsira a gobe kiyama a nan duniya ta tsira game da wato dukkan wani sharri da mugunta domin me yasa ta kubuta game da kaga wani abu a cikin addini wanda duk wani bala'i da wani rashin kwanciyar hankali ba komai yake janyo shi ba illa kasancewar saba ma Allah da manzansa musamman wato kaga bid'a a saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi dan haka kalima ta annajiya an ciro ta ne daga annaja idan aka ce annaja wato shine samun tsira kenan anan duniya sun tsira game da duk wani sharri da mugunta da duk wani bala'i da duk wani kangi sannan a gobe kiyama kuma za su samu tsira game da gidan wuta Allah ya sanya mu daga cikin su dan haka kenan ake kiranta da sunan alfirqatun najiya suna na biyu shine sai malam yace al-mansura kenan at-ta'ifatul mansura jama'a wanda take an yi alkawarin taimaka mata da bata agaji domin Allah ya yi alkawarin taimaka musu akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallama haka a cikin alqur'ani kamar yadda yake fada kuma lulaci rusulana wallazina amanu kazalika haqqan alaina nunji mu'mini ubangiji ta'ala yake cewa sannan mu muke tsiratar da manzanninmu idan azaba ta sauka wallazina amanu haka nan waɗanda suka yi imani da su ubangiji ta'ala yace kazalika haqqan alaina nunji mu'mini ubangiji ta'ala yace haƙƙi ne akan mu wato shine tsiratar da mu'mini a duk lokacin da azaba ta sauka haka kamar yanda yake fada wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini a can cikin suratul rum ubangiji ta'ala yace taimaka ma mu'mine haƙi ne akan mu mun daukan ma kanmu alƙawari duk waɗanda suka yi imani da mu kamar yanda ya dace Allah yace za mu taimaka musu haka kuma ya fada inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad ubangiji ta'ala yace mun dau alƙawarin za mu taimaka ma mu'minanmu za mu taimaka ma manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da su fil hayati dunya anan rayuwa ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da shaidu ke tsayawa domin bayar da shaida shine idan alkiyama dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa la tazalu ba'ifatun min ummati ala alhaqqi mansuri a wata riwaya ala alhaqqi zahiri la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalik dan Allah yake cewa wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba wato suna abun taimaka ma akan tabbatar da gaskiya duk wanda ya saba musu ko wanda yake musu zagon ƙasa da makalƙashiya ba zai cutar da su ba manzon Allah yace suna kan haka har sai alkiyama ta zo kaf da tashin alkiyama a lokacin da Allah yake dauke rayukan mu'minai a wannan lokaci ne sannan wannan taimako da Allah yayi alƙawari shine ƙarshen lokaci domin ya tabbata a hadisi kiyama ba ta tashi ba ta tabbata sai akan jama'ar da suka fi kowa lalacewa to shi yasa ake kiran su kenan abba'ifatul mansura suna na uku shine ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunnati wal jama'a kenan a wannan jumla da malam ya kawo mun samu suna uku alfirqatul najiya atta'ifatul mansura ko kace alfirqatul mansura na uku sai kace ahlus sunnati wal jama'a suna na hudu sai ka shafi jama'a sai kace ahlus sunna ahlus sunna na biyar sai ka shafe kenan ahlus sunna kin sai ka ce ahlul jama'a ahlul jama'a na shida shine sai ka kiraye su da cewa aljama'a aljama'a na bakwai shine as-salafus salih as-salafus salih na takwas shine ahlul athar ahlul athar ai ma'abuta wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna na takwas shine ahlul hadisi domin su ne masu riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wato suna na tara shine sai ka kiraye su ahlul ittiba ahlul ittiba domin su ne suke biyar alqur'ani da sunna suna wanda yake na goma shine alqudwatus salihah alqudwatus salihah ma'ana abun koyi wanda yake kikkiawa suna wanda yake na 11 shine wato almu'tasimunal mutamassikun almu'tasimunal mutamassikun ma'ana masu riko da alqur'ani da sunna masu riko da alqur'ani da sunna a takaice wannan sune sunayen su kamar yanda bayani duka ya gabata akan su قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره ما لا الله يجكنسا bayan kenan ya ce wannan ita ce aqidar jama'a wadda take mai tsira a gobe kiyama al-mansura wadda Allah yayi alƙawarin taimaka mata a nan duniya da makoma lahira shine ya ce ila kiyamis sa'ati har zuwa tashin kiyama ahadis sunnati wal jama'a wanda aka fi sanin su da cewa ahlus sunna wal jama'a sai ma dan sai ya ce wa huwa al-imanu billahi an gane ko aqidar su sai ya ce wa huwa al-imanu billahi wato shine kyautata imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala kyautata imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala domin sababin samun dukkan wata daukaka da daraja da samun nasara a rayuwa ta duniya da makoma lahira tana karkashin irin wannan aqida. Domin ita wannan aqida ce wadda aka ciro ta daga cikin Alkur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda aqida ce wanda sahabbai gaba ɗayan su akan ta suke, kuma haka waɗanda suka biyo bayan su ne wato tabi'ai da atba'ut tabi'i. Dan haka kasancewar ita wannan aqida ana gina ta ne akan waɗannan tushe guda shida. An gane ko tushe guda shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin su a cikin hadisi na Jibril, wanda Jibril alaihi salam ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi. Farko ya masa tambaya dangane da rukunan musulunci, manzon Allah ya bashi amsa. Ya masa tambaya dangane da rukunan imani, take yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa. To shine anan manzon Allah ya zana masa waɗannan ginshikai guda shida, wanda waɗannan tushe guda shida Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata su a cikin Alkur'ani. Idan ka ɗauka a cikin suratul Baqara, Ubangiji ta'ala ke cewa laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nan Allah ya zana mana rukunai guda biyar daga cikin rukunan imani. Cikon na shida sai ka neme shi can cikin fadarsa, wannan inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Sannan haka ya ambata waɗannan rukunai a cikin wannan sura ne, suratul Baqara, da yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Sai yace kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nan sai da Allah ya zana mana waɗannan rukunai guda hudu. Sannan haka idan ka dawo cikin suratul Nisa, Ubangiji ta'ala ya zana mana biyar kin, yake cewa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan haka waɗannan rukunai na musulunci guda shida Allah ya ambata su a cikin Alkur'ani. A waccan aya ta farko ya hade mana biyar, a wannan aya ta uku ya hade mana biyar, sannan a ta biyu ita ce amana rasulu. Nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zana mana rukunai guda hudu kenan. Dan haka cikon na shida sai ka neme shi a waccan aya da muka yi ishara, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, da fadarsa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira a cikin suratul Furqan. To shine sura anan malam yace wa huwa al-imanu billahi, wato shine yin imani da Allah. Kalima ta al-iman a yare na Larabci ma'anarta shine at-tasdiq, at-tasdiqul jazim, wato gaskatawa wadda take mai yanke shakka, wanda babu wani kai kawo. Kamar yanda lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam suka dawo suka fada ma mahaifinsa cewa ai naman dawo shine kilkici ya cinye Annabi Yusuf, kamar yanda Allah ya fada mana wa ja'u abakum isha'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa taratna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin ash-shahid wa ma anta bi mu'minin lana ay bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin, ai kai ba mai gaskata mu bane ko da mun zaman to masu gaskiya a cikin abin da muka faɗa maka na cewa naman dawa ya cinye dan uwan mu Annabi Yusuf. To dan haka kalima ta al-iman ma'anarta shine at-tasdiqul jazim, gaskatawa mai yanke shakka. A shar'ance idan aka ce al-iman, malamai suka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, ko kuma ka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Farko shine fada da halishi, domin imanin mu'mini ba zai tabbata, mai imani ba zai tabbata ba dole sai ya furta kalima ta la ilaha illallah. Qaulun bil lisan, dole sai ka fada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sannan sai suka ce wa atiqadun bil qalb, kudircewa da zuciya. Idan ka faɗi wannan kalima ta la ilaha illallah, to dole zuciyarka sai ta yarda, ta amince da wannan kalima da ka faɗa da harshenka. Dan haka su munafikai sun faɗi wannan kalima da harshe, amma ba su yarda da wannan kalima da zuciyarsu. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kamar kuma yanda Allah yake faɗa, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Sannan abu na uku shine wa amalun bil arkan, ko kuma wa amalun bil jawari, aiki da gabbai. Idan kai kalima ta la ilaha illallah da harshenka, ka yadda ka amince da gaskiyar wannan kalima da zuciyarka, to abin da ya rage a kanka dole sai ka yi aiki da abin da ta kunsa. Domin wannan kalima ita ce ta zo mana da dukkan waɗannan ayyuka na ibada da Allah ya shar'anta mana: sallah lokaci biyar, azumi, bayar da zakka, hajji, sadar da zumunta, biyayya ga mahaifa, tabbatar da adalci da sauran ayyuka na ibada. To wannan shine ma'anar imani a shar'ance. Idan aka ce maka me ake nihi da kalima ta al-iman a shar'ance, sai mu ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari. Ko kuma a takaice a Hausa sai ka ce shi imani faɗa ne da harshe, sannan kudiri ne da zuciya, sannan kuma aiki ne daga baƙuwa. Kina wanda ya ce ya yi la ilaha illallah, ba ruwan shi da yin aiki, ba ruwan shi da yin sallah, ba ruwan shi da yin azumi da sauran ayyuka na ibada, wannan kalima ta la ilaha illallah shi bata tabbata ba, ba mumini bane. Dole sai yayi aiki da abinda kalimar ta kunsa, sannan zai tabbata cewa mumini ne. To shi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya tabbata, dole sai ya kunshi al'amura guda hudu. Al'amari na farko shine sai ka yi imani da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka yi imani da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala samamme ne. Dalilai akan samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala sun wuce a lissafa. Akwai dalilai al'adilla an-naqliyya, kuma akwai al'adilla al-aqliyya. Dalilai waɗanda aka ciro a cikin Al-Qur'ani da Sunna waɗanda suke tabbatar mana samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala sun wuce a lissafa. Sannan kuma akwai dalilai waɗanda suke a hankalci, wanda idan aka bar ɗan adam akan hankalin da Allah ya masa, wannan hankali ya isa ya nuna masa cewa akwai Ubangijin da ya halicce shi. To dan haka abu na farko kenan imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bai ya tabbata sai mun yi imani da samuwarsa. Dan haka babu wanda ya yi musan samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala face wasu ɗaiɗaiku, su ma kuma ba komai bane ba illa girman kai ne, zuciyarsu ta yarda, ta amince akwai Ubangijin da ya halicce su. Kamar yanda annabi Musa alaihi salam yake faɗa ma Fir'auna lokacin da ya yi inkarin samuwar Ubangiji, annabi Musa Allah yake mana hikayar fadar da ya faɗa masa, yake cewa laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Fir'auna masbura. Annabi Musa yace masa tabbas kai sanin cewa ba kowa ya saukar da waɗannan ayoyi tara wanda nazo da su face Ubangijin sammai da kasai. Kaga anan annabi Musa ya tabbatar masa cewa inkari ne kawai yayi saboda girman kai, amma yayi sani, ya tabbatar da cewa akwai Ubangijin da ya halicci sammai da kasai, shine ya turo annabi Musa alaihi salam. Dan haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ubangiji ta'ala yace sun yi musu da ayoyinmu, amma zukatansu Ubangiji ta'ala yace ta yarda, ta amince, ta yi yaqini. An gane ku? Musan da suka yi kawai sun yi shi ne dan zalunci da girman kai. To an samu daidaiku wanda girman kai ne kai su suka yi musan samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma duk wanda Allah ya halitta, Allah ya halicce shi, ya kimsa masa a cikin tunaninsa cewa akwai Ubangijin da ya halicce shi. Sannan al'amari na biyu game da imani da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine sai mun yi imani da rububiyya ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce rububiyya ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine kadaitarsa da halitta da mulki da gudanar da al'amura. An gane ko? Kenan infiradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da halitta, domin dukkan halittun da suke cikin samai da kasai gaba daya halitta ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma babu wani wanda yake tarayya da shi. Sannan duk abin da suke cikin samai da kasai da tsakankanin su gaba daya mallaka ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wani kaso na halitta. Sannan kuma duk halittun da suke cikin samai da kasai gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala shi yake gudanar da al'amuransu. Kenan wannan sai mun yi imani da wannan al'amari na biyu kenan rububiyya ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Abu na uku shine sai mun yi imani da wato uluhiyya ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, cewa a cikin samai da kasai gaba ɗaya ba wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah da ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu. Sai mun yi imanin cewa duk wani abu mai sunan ibada cancanta ne ga Allah Subhanahu wa ta'ala, bai ya tarayya da komai domin ibada, da kowa ko da komai domin ibada haƙƙinsa ce. Sana al'amari na hudu shine yin imani da sunayen Allah Subhanahu wa ta'ala da sifofinsa. Mu tabbatar masa sunaye da sifofin da ya tabbatar ma kansa da wanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa, kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka. To waɗannan al'amura guda hudu idan mutum ya kiyaye su, to shine imanin shi da Allah yake tabbata. Kenan kai imani da samuwar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kai imani da cewa Allah shi ya halicci kowa da komai, shi yake da mallakar kowa da komai, kuma shi yake gudanar da lamarin kowa da komai. Mu yi imani da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa. Sannan mu yi imani da duk abin da ya ambaci kansa da shi na suna ko sifa, ko abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da shi na suna ko sifa. Shine sai ya ce wa mala'ikatihi. Sannan wato yin yace imani da mala'ikunsa. Mala'iku halitta ce daga cikin halittu na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda su mala'iku Allah ya halicce su ne da sinadari wanda yake na haske, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ma Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, yake cewa Adam Allah ya halicce shi ne daga abin da kuka sani, ma'ana abin da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani. Inna mathala Isa inda Allahi kama thali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ya bayyana mana sinadarin da aka halicci annabi Adam, wato ita ce laka. To amma su mala'iku manzon Allah sai yake faɗa ma Aisha, yace Allah ya halicce su ne daga haske. Dan haka kuwa a iya bincike na kimiyya babu abin da yafi haske gaggawa, dan haka mala'ikun Allah Subhanahu wa ta'ala suka fi komai wato gaugawa, saboda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wato cikin abin da yake yini daya suke sare tafiya wanda take ta kai, wato shine tafiyar shekara wannan shekara dubu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul sajida, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma tawaddu. To dan haka su mala'iku kuma bayi ne waɗanda suke masu daraja, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, bali ibadun mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu. Bayi ne waɗanda suke masu daraja, kuma bayi ne wanda Allah ya halicce su domin biyayya ga umarninsa, wanda duk abin da Allah ya ce su yi shi suke yi, kuma ba sa saba masa, kamar yadda yake cewa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, kamar yadda can ya faɗa, bal ibadun mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu. To dan haka imani da mala'ikun Allah Subhanahu wa ta'ala shi ma yana buƙatar wasu al'amura. Al'amari na farko sai mun yi imani da samuwar wato mala'ikun Allah subhanahu wata'ala mu gaskata cewa akwai su. Rashin ganin su da ido da ba ma yi, wannan baya nuna cewa babu su. A nan a cikin mu kowa yayi imani cewa a cikin gangan jikinsa akwai wani, akwai rai wanda mutum yake rayuwa da shi. Amma a cikin mu nan waye taba ganin sa? Ba wanda ya taba ganin rai. Amma mun yi imanin cewa akwai shi a cikin gangan jikin mu. Kenan rashin ganin su wannan baya nuna cewa babu su. A nan sai mun yi imani da cewa akwai su, mu tabbatar da cewa akwai mala'iku kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani, kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana. Abu na biyu, mu yi imanin da cewa su mala'iku halitta ce mai yawa wanda ba wanda ya san adadin su banda Ubangijin da ya halicce su, kamar yadda Allah ya faɗa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san adadin rundunar Ubangijin ka face shi. Kuma haka hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin yana cikin sahihai, hadisi na al-Isra'u wal Mi'raj, wanda a cikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da aka tafi da ni zuwa sama, manzon Allah yake cewa na wuce da wani masallaci wanda ake kiran shi al-Baitul Ma'mur, wanda Allah ya yi rantsuwa da shi a cikin suratul Tur, wa Tur wa kitabin Masdur fi raqin mashhur wal Baitul Ma'mur. To wannan masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, na tambayi Jibrilu alaihi salam, na ce wannan ko wani daki ne? Sai ya ce wannan daki shi ne ake kiran shi al-Baitul Ma'mur. Jibrilu ya ce masa, a kowane yini tunda Allah ya halicci duniya, mala'iku 70,000 suke ziyara wannan daki, sannan in suka tafi ba sa sake dawowa har zuwa kiyama. Tunda Allah ya halicci duniya, a kowane yini mala'ika 70,000 suke ziyara wannan masallaci, idan sun koma ba sa sake dawowa, kowanne su da yake ziyarar daki. Kenan 70,000 kinda ta je jiya, ba ita bace ba yau, yau ma wata ce, gobe ma wata ce, jibi wata ce, duk wanda ya je baya komowa. Sannan kuma hadisi ya inganta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sama ta yi nishi kuma ya cancanta ta yi nishi. Manzo Allah ya ce domin a cikin sama, manzo Allah ya ce babu inda mutum zai dura yatsa hudu face akwai mala'ika, in ma yana tsaye yana bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko yana cikin ruku'u ko yana cikin sujada. To dan haka mala'iku ba wanda ya san adadin su face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sana al'amari na uku, mu yi imani mu tabbatar da matsayinsu wanda yake mai daraja, kamar yadda Allah ya bayyana mana cewa bal ibadun mukram, bayi ne waɗanda suke masu daraja, kamar yadda ya faɗa kuma a can, bi aidi safara kiramin barara, bayi ne waɗanda suke masu daraja, masu biyayya ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Al'amari na hudu, mu yi ƙudurin cewa junansu wato ya fifici juna, ba daidai suke ba, a cikinsu su ma wasu sun fi daraja, sun fi wasu daraja, kamar yadda fiyayyu daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su ne guda uku, su suka fi kowane mala'ika daraja, Jibrilu alaihi salam da Mika'il, sannan da Israfil, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake buɗa sallarsa ta dare da wannan addu'a, yake cewa Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wash shahada, har zuwa ƙarshen addu'ar. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ambaton waɗannan mala'iku guda uku. To dan haka kuma daga cikin ukun fiyayye wanda yake shugaba, wato shi ne Jibrilu alaihi salam. Sana'a al'amari na hudu game da imani da mala'iku shi ne, dole ne mu ji kunci lamarinsu kuma mu kiyaye yin gaba da kiyayya da su, domin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala muminai ne. Muminai kuwa kamar yadda Allah ya gina mu, dole ne junanmu ya ji kunci juna, junanmu ya kaunaci juna, kuma kada junanmu yayi gaba da juna, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd al-aya. To dole ne ya zamanto mu ji kunci lamarin mala'ikun Ubangiji subhanahu wata'ala, mu kaunace su, kuma kada mu yi gaba da su, mu yi kiyayya da su kamar yadda Yahudu suke gaba da su, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa qul man kana aduwwan li jibrila فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. Sannan al'amari wanda yake na shida, wato mai kudirin cewa su mala'iku halitta ne daga cikin halittun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ba su da wani sanya hannu game da halitta cewa suna halittar wani abu, kuma ba su da sanya hannu game da jijjuya al'amura ko gudanar da su. Gaba ɗaya wannan al'amari ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, su ma bayi ne na musamman Allah ya halicce su, ba sa kadar gaban su aikata wani aiki sai abin da Allah ya ce su yi. Kamar yadda ya ce, la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun. Al'amari na bakwai, sannan mu yi imani da wanda bayaninsu ya zo daki-daki a cikin Alkur'ani, ma'ana wanda Allah ya ambata mana. Kaga Allah ya ambata mana Jibrilu alayhi salam, ya ambata mana Mika'il, sannan kuma ya ambata mana Malakul Maut da sauransu. Dole mu yi imani da wanda Allah ya ambata, sannan kuma mu yi imani da mala'iku gaba ɗayansu a jumulce da wanda Allah ya faɗa mana sunansa da wanda Allah bai faɗa mana ba, gaba ɗaya mu yi imani da su. Sannan su waɗannan mala'iku Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu wasu ayyuka, wanda kowane mala'ika akwai Allah, akwai aikin da Allah yake bance shi da shi. Yanzu misali Jibrilu alaihi salam, menene aikinsa? Aikinsa shi ne Allah ya wakilta shi game da kawo saƙon wahayi zuwa ga manzanni, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Anan Ubangiji ta'ala yana bayyana mana wanda ya sauka da wannan alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mala'ika Jibrilu alaihi salam. An gane ku? Kenan anan mun san wane ne Jibrilu, kuma mun san menene aikinsa. Aikinshi shine kenan isar da wahayi daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzanninsa. Sannan akwai daga cikin mala'iku wanda Allah ya wakilta shi game da wato kula da iya abin da yake sauka na ruwan sama, wato da tsiran da yake fitowa daga cikin ƙasa. Wannan kuma shine Mika'il alaihi salam, shine Allah ya wakilta shi game da kula da wannan. Sannan na uku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da busa ƙaho idan alkiyama ta yi, shine Israfil, kamar yadda ya tabbata shine Allah ya wakilta shi game da busa ƙaho. Zai yi busa na tashin alkiyama, wanda duk ran da ta rage tana raye a doron ƙasa ta kiyinki za ta mutu sai wanda Allah ya so. Sannan kuma in za a yi busa ta tashi hannu shine zai yi. Idan yayi wannan busa, dukkan rayukan da suka mutu tun daga farkon duniya har izuwa ƙarshen ta gaba ɗaya za su rayu da izinin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da karɓar rayukan bayi, shine ake kiran shi Malakul Maut. An gane ko? Amma ya shahara akan harshen jama'a cewa sunan mala'ikan mutuwa Azra'il. Wannan ba Allah bai faɗa a cikin Alkur'ani, ba manzanshi sallallahu alaihi wasallam. Ana samun wannan suna ne a cikin kissosi waɗanda suke Isra'iliyat. Don haka sunan da ya dace a ambace shi shine sunan da Allah ya kiraye shi da shi a cikin Alkur'ani. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Don haka shi Allah ya wakilta shi, kuma yana da mataimaka na musamman, wanda in bawa ajalinsa ya kawo, wannan mala'ika shine zai karɓi ran da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sannan daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta shi game da kula da duwatsu, kamar yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutanen Da'ifa sun cutar da shi yana kan hanyar dawowar shi, ya iso ƙarnin Sa'adi, manzon Allah yake cewa sai ga wani girgije ya nurumfa ya min inuwa, daga kaina ke da wuya. Manzon Allah ya ce sai na ga Jibrilu alaihi salam a cikin wannan girgije, sai ya mun sallama ya ce Ubangijinka yana gaishe da kai, Allah ya turo ni na faɗa maka cewa abinda jama'arka suka faɗa maka ya ji, kuma ya ji irin amsar da suka baka. Wannan mala'ikan da yake wakiltar duwatsu ne Allah ya turo ni tare da shi, ka umarce shi da abinda kake so a aikata da waɗannan jama'a. shi wannan malakul mauti in wannan mala'ikan da yake wakiltar ruwa su yace ma yama mazala sallallahu alaihi wasallam yace ni ne mala'ikan da Allah ya wakilta ni game da kula da duwatsu Allah ya turo ni domin ka umarce ni da abin da kake so kaga dama na aikata da waɗannan jama'a waɗanda suka cutar da kai in ka ban izini a yanzu ma waɗannan manyan duwatsu na Makka na dauka na jefa musu su nike su zama gari take yin kenzin aikata maza Allah ya ce a bana bukatar haka fatan da nake Allah ya fitar da wanda zai kadaita shi a cikin ibada daga cikin tsofansu kaga wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya dora masa aiki shine wakiltar duwatsu kula da duwatsu sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da al'amarin mahaifa lokacin da wato da ya kai wata hudu idan ciki ya kai wata hudu a lokacin nan ubangiji subhanahu wata'ala zai daidaita halittar da a cikin cikin mahaifa sai Allah ya turo wani mala'ika na musamman wannan mala'ika zai busa masa rai idan ya busa masa rai sannan wannan mala'ika za a umarce shi cewa ya rubuta abubuwa guda hudu abu na farko zai rubuta arzikin wannan bawa abu na biyu zai rubuta kwanukan rayuwarsa abu na uku zai rubuta wato shine arzikinsa aiki da ajali da arziki sannan kuma abu na hudu zai rubuta wato dan wuta ne ko dan aljanna ne to wannan shi mala'ikan kawai iya aikinsa kula da wato da a cikin cikin mahaifiyarsa a lokacin da ya kai wata hudu Allah yake turo da wannan mala'ika sannan daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su game da daukan gadan sarauta shine gadan al'arshinsa kamar yadda yake cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu kamar yadda yake fada wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya su waɗannan kawai Allah ya wakilta su ne game da daukan al'arshinsa sannan daga cikin mala'ikun akwai wanda Allah ya wakilta game da gadin gidan aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zan zo kofar aljanna a ranar kiyama sai na fankwasa sai mai gadin aljanna yace kai ko wane ne sai in ce masa ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai yace bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablak daman da kai aka umarcan cewa kada na suke da buda ma wani kafin shigarka shi ne ubangiji ta'ala yake cewa wasiqan ladina taqaw rabbuhum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin sannan daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta shi game da gadin wuta wal iyazu billah akwai sune ake kiran su azzabaniya wanda ubangiji ta'ala ya ambata mana cewa su 19 ne alaiha 19 dan haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya fada lokacin da ɗan wuta za su kirayi mala'ikan da Allah ya wakilta game da gadin wuta cewa ya roƙa musu ubangijin su ya kashe su su huta wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun sannan daga cikin mala'iku akwai wanda Allah ya wakilta su game da ziyarar wannan daki kamar yadda bayani ya gabata wanda addini na Allah 70 suke zuwa su ziyarci wannan daki sannan ba sa dawowa sannan daga cikin mala'iku akwai waɗanda suke yawo a ban ƙasa suna neman majalisin da ake ambaton ubangiji subhanahu wata'ala an gane ku inda ake ambaton ubangiji ake karanta alqur'ani ake karanta sunna ta manzansa nan suke nema a ban ƙasa an gane ku dan kada wani ya kafa maka hujja da wannan cewa irin mazaunin su inda suke zikiri a'a duk zikirin da ake in dai bai dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ko sun hango wannan wuri sai dai su wuce saboda ba za su zo su zama ɗan cikon banci a kan saba ma Allah da manzansa abinda ma malamai suka fassara abinda ake nihi da wannan zikiri shine inda ake karanta alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan wurare a ban ƙasa su ne mala'ikun Allah suke nema su zo su zauna su ma su yi tarayya da muminai akan wannan ambato na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sannan daga cikin mala'iku akwai waɗanda Allah ya wakilta su game da wato rubuta ayyukan bayi da kididdigewa, kamar yadda Allah ya ce wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sannan akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da tambayar jama'a a cikin kabarin su. Duk wanda aka binne akwai mala'ikun da za su zo su tada bawa su yi masa tambayoyi, kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sunan waɗannan mala'iku wato shine Munkar da Nakir. Waɗannan a takaice kenan mala'iku waɗanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dora musu wasu ayyuka, kamar yadda sunna da Alkur'ani suka tabbatar da haka. Sannan sai yake cewa wa kutubihi, sannan yin imani da littattafan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Yin imani da littattafan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala na kunsar al'amura guda hudu. Al'amari na farko, sai mun yi imani da dukkan wani littafi da wanda Allah ya bamu labari game da sunan shi, da wanda Allah bai bamu labari ba, sai mun yi imanin cewa littattafai ne wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya saukar da su. An gane ko? Sannan kuma abu na biyu, mu yi imani da duk abin da Allah ya faɗa a cikin waɗannan littattafai, cewa kasancewar zance ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kenan, amma banda abubuwan da aka canza kafin canza waɗannan littattafai, domin kasancewar At-Taura da Injila, kasancewar waɗanda wannan littafi ya kasance a hannunsu, wato sun yi ƙoƙarin canza abubuwa, kamar yadda su Yahudawa suka canza abubuwa na At-Taura, kamar yadda su ma 'yan mushrik suka canza abinda Annabi Isa ya zo da shi na littafin Injila. Sannan kuma sai mun yi imani da duk abin da yake cikin waɗannan littattafai na hukunce-hukunce, idan wato ba su saba ma shari'ar mu, in sun yi daidai da shari'ar mu, to wannan shari'a ce wadda take a kanmu. In sun saba ma shari'ar mu, to wannan kasancewar dole za mu maida shi gefe. Abinda kuma bai saba ma shari'ar mu ba, kamar misali wanda ba mu samu wani dalili wanda ya saba ma shari'ar mu, wannan kuma sai mu bar shi. Abin da yake cikin shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita shine ya zama wajibi a kanmu, mu riko da shi mu yi biyayya. Sannan abu na hudu kenan, littafin da muka san sunan shi sai mu yi imani da shi, wanda ba mu san sunan shi ba sai mu yi imani da shi a dunkule. Wanda muka san surayensu, a farko dai akwai Alkur'ani. Alkur'ani Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi. Sannan akwai At-Taura wadda Allah ya ba Annabi Musa alaihi salam. Sannan akwai Al-Injil wadda Allah ya ba Annabi Isa alaihi salam. Sannan akwai Az-Zabur wanda Allah ya ba Annabi Dawud alaihi salam. Sannan akwai Suhufu Ibrahim da Suhufu Musa. To waɗannan akan ɗaya bayan ɗaya dole mu yi imani da su, mun san sunansu, ta ina muka san sunayensu ta cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi na Al-Qur'ani. Duk littafin da ba mu san sunan shi ba, wanda Allah ya saukar ma annabawansa da manzanninsa, dole mu yi imani da su, domin duk wani annabi da duk wani manzo Allah ya turo shi da littafi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa kanan nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fi. Duk annabawan da Allah ya turo su, to ya saukar musu da littafi. To in mun hada waɗannan abubuwa kenan, imani da wato littattafan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke gaskata, sannan sai ya ce wa rusulihi, sannan kuma yin imani da manzannin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Yin imani da manzannin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ma yana kunsar wasu al'amura. Abu na farko, sai mun yi imani da duk wani manzo wanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ba mu labari da wanda Allah bai ba mu labari ba, gaba ɗaya mu yi imani da su gaba ɗaya, kuma ba tare da bambanta tsakanin wani manzo da wani manzo, sai dai abinda dalili ya bambanta. An gane ko? Kamar yadda Allah yake cewa kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ba ma bambanta tsakanin daidai da ɗaya daga cikin manzanninsa mu yi imani da wani, mu kafirce ma wani, kamar yadda Yahudawa suka kafirce ma Annabi Isa alaihi salam, an gane ko kuma suka kafirce ma littafin da yazo da shi kamar yanda kuma ɗan mushaw suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su da yahudu to matsayin imanin mumini baya tabbata game da manzannin ubangiji subhanahu wataala sai kai imani da manzannin Allah gaba daya kamar yanda mun yi imani da annabi Musa mun yi imani da annabi Isa mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamu alaihi wa alihi majma'i haka da duk wasu manzanni na ubangiji subhanahu wataala ba ma bambanta tsakankanin su sai abinda dalili ya bambanta su manzannin Allah subhanahu wataala Allah ya fifita wasu akan wasu kamar yanda yake cewa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja to a cikin manzannin nan gaba daya ubangiji subhanahu wataala ya zabi guda biyar ya fifita su akan sauran manzanni biyar din nan da Allah ya darjanta su ya fifita su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alai sannan annabi Ibrahim alaihi salam sannan annabi Musa sannan annabi Isa sannan annabi Nuh yanda muka jiro su to haka suke a wajen daraja an gane ko a cikin biyar din ma Allah ya fifita wasu akan wasu a cikin manzanni gaba daya fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbata a cikin hadisi yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yashqu anil qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa bayan shi sannan sai annabi Ibrahim alaihi salam bayan Ibrahim alaihi salam sai annabi Musa bayan annabi Musa sannan annabi Isa sannan annabi Nuh waɗannan biyar din su ne ake kiran su ulul azm ulul azmi min ar-rusul to waɗannan manzanni kenan a jumulce mun yi imani da dukkan manzanni da wanda Allah ya faɗa mana sunayen su da wanda Allah bai faɗa mana ba wanda Allah ya faɗa mana sunayen su manzanni ne guda 25 a cikin Al-Qur'ani su ne ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana idan ka koma a cikin suratul an'am a fadar Allah subhanahu wataala wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim zaka samu guda 18 shine ubangiji ta'ala yace wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub farko dai akwai ibrahim da yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai yace wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as salihin wa isma'ila wa yas'a wa yunus wa luda wa kullan faddalna 'ala al-'alamin wadannan 18 Allah ya ambata su a cikin suratul an'am sauran nawa kenan suka rage 7 bakwai kin nan kuma sai ka dalimu su a cikin sauran ayoyi na Al-Qur'ani kamar yadda wani malami ya wake su a cikin wasu ƴan baitittuka guda biyu yake cewa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkifli adamu bin muhtari qad khutimu idrisu kenan shine babu shi a cikin waɗannan 18 kin da cikin ayoyi sannan annabi hudu alaihi salam sannan annabi shu'aib sannan annabi salih sannan zulkifil sannan adam sannan kuma cikamakin hadith wannan manzanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in aka hada waɗannan 25 su ne sunayen su yazo a cikin alqur'ani su ne Allah ya ambata mana amma duk wasu wanda Allah bai ba mu labari ba game da cewa gaya sunayen manzanninsa ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jumurce gaba ɗayan su mun yi imani da su sannan sai ya ce wal ba'thi ba'da al mauti malam yace da tashi bayan mutuwa kenan shine kenan wal yawmil akhir imani da yini na karshe tashi bayan mutuwa wanda tashi bayan mutuwa wannan zai zo a kusan karshen littafin malam zai yi bayani game da wannan rukuni ma'ana abin da ya shafi alkiyama da abin da yake gabatar ta shine yace wal ba'thi ba'da al mauti wato da tashi bayan mutuwa wannan shi ma game da tabbatar da alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya ba hanyoyi daban-daban dalilai a hankalce Allah ya ringa bamu game da cewa alkiyama tabbas ce wanda kuma wannan yana daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala ya tada alkiyama wanda ya kyautata a rayuwarsa ta duniya a sakauta masa da irin kyautatawarsa ko kuma kyautatawar da ta lullunka kyautatawar da ya yi wanda ya mugunta kuma ubangiji ta'ala ya sakauta masa da muguntawarsa kamar yadda yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna sai yace wa bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kuma yin imani da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairin sa wato da sharrin sa dole sai mun yi imani da duk abin da yake samu mu na alkhairi da na sharri mun yi imanin cewa abu ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala tuntuni ya kaddara mana bayan da za a yi mu kauce masa wanda imani da alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana buƙatar al'amura guda hudu abu na farko sai kai imani game da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da dukkan komai duk abin da yake samu ba wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi an gane ko sai mun yi imanin cewa sanin Allah ya kewaye da kowa da komai kamar yadda yake cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard kullu zalika fi kitab kullu zalika 'ala Allah yasir shin ba ka da sanin cewa Allah yana da sanin duk abin da yake cikin samai da kasai komai da ka sani yana tabbaci a cikin littafi kuma wannan abu ne mai sauki a wajen ubangiji subhanahu wataala kamar yadda yake cewa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma komai Allah ya riga ya kewaye da sanin sa kenan duk abin da ya same ka na alkhairi da na sharri ka tabbatar da cewa Allah ya san da haka tuntuni sannan abu na biyu ka yi imanin cewa duk abin da yake samun ka na alkhairi da na sharri tuntuni Allah ya rubuta wannan abu da zai same ka na alkhairi bayan da za a yi kauce maka wannan abu wanda yake na sharri bayan da za a yi kauce maka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir ubangiji ta'ala yace duk abin da ke samuwa na musiba a duran kasa ko a cikin karan kanku ubangiji ta'ala yace bai samu ba face yana cikin littafi a rubuce kafin mu halicci halitta tuntuni Allah yace mun kaddara abin da zai same ta kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji ta'ala ya rubuta ya kaddara duk abin da zai samu halitta bayan sa kafin ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50 to dan haka sai mun yi imani duk abin da yake samu mu na alkhairi da na sharri tuntuni Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz kafin ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana farkon abin da Allah ya halitta daga cikin abubuwa shine alkalamul qudra da Allah ya halicce shi sai ya ce masa yi rubutu alkalamin yace ni zan rubuta ya ubangiji na ubangiji ta'ala yace masa rubuta duk abin da zai kasance har zuwa kiyama take yanke alkalami ya gudana yake rubuta duk abin da zai wakana daidai da motsa kafa da zaka yi tuntuni Allah ya rubuta sannan al'amari na uku game da imani da alkadarin ubangiji ta'ala sai mun yi imani da mashi'arsa ma'ana duk abin da ke faruwa a sama ko a ƙasa wannan yana faruwa ne da san Allah da nihin shi shi ya so haka kuma shi yayi nihin haka an gane ku duk abin da ke kasancewa kenan yana kasancewa ne da mashi'ar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yake cewa liman sha'a minkum an yastaqi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin dan haka wani abu baya faruwa ba da nihin Allah ba ba da san shi ba duk abin da kaga ya kasance alkhairi ko sharri to wannan da san Allah ne kuma da nihin sa sannan al'amari na hudu daga cikin imani da alkadarin ubangiji dole sai mun yi imani da cewa da mu da aikin mu gaba ɗaya wannan halitta ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda yake cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun, ubangiji ta'ala shi ya halice ku kuma shi ya halice duk abin da kuke aikatawa. An gane ku? Abin da ya same ka na alkhairi da na sharri sai ka tabbata cewa halitta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala, shi ya halice haka. Don haka waɗannan ana kiran su rukunnan imani da alƙadarin ubangiji, wanda imani da ƙadara baya tabbata, dole sai mutum ya gina shi akan waɗannan al'amura guda hudu. Shine wani malami ya waƙe su yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu, kenan imani da cewa Allah yana da sanin kowa da komai, duk abin da suke cikin sammai da ƙasa. Sannan abu na biyu kenan imani da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta duk abinda wato ke kasancewa a cikin sammai da ƙasai. Sannan abu na uku, duk abinda ke faruwa a cikin sammai da ƙasai wannan da san Allah ne da nihin shi. Abu na hudu kenan, duk abinda yake cikin sammai da ƙasai, duk abinda yake faruwa, wannan halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka yace wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Sannan sai yace wa min al imani billahi, wato yana daga imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan anan ma da ya bayyana mana aqidar ahlus sunna wal jamaa, kenan aqida ce wadda ake gina ta akan waɗannan gimshiƙai kenan guda shida waɗanda ake kiran su arkanul iman. Sai yace wa min al imani billahi, yana daga imani da Allah subhanahu wa ta'ala al imanu bima wasafa bihi nafsuhu, yin imani da abinda Allah ya siffanta kansa da shi na sifofi. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, da abinda kenan manzon shi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi ya siffanta shi da shi. Min ghairi taharifin, malam yace ba tare da jirkitawa wala ta'dilin ko hintarwa wala takayifin ko nuna kaifiyarsa cewa kaza yake wala tamsilin ko kuma kwatantawa. Kenan anan mun wuce da cewa farko dai al-imanu billahi, to anan malam sai ya biyo baya kuma bayani daki-daki yaya imani da Allah yake. An gane ko? Shine sai ya ce wa min al-imanu billahi, kenan yana daga imani da Allah. Kenan al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu, yin imani da abinda Allah ya siffanta kanshi da shi na sifofi a cikin Al-Qur'ani. Allah ya siffanta kanshi da sifofi a cikin Al-Qur'ani sun wuce a lissafa. Farko dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da cewa shi rayayye ne, rayuwa wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe. An gane ku? Rayuwa wadda take ta haƙiƙa, kamar yadda yake cewa wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Haka yace Alif Lam Mim, sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kaga ya ce al-hayyu shi rayayye ne, kuma rayuwa ce wadda ta dace da girmansa. Kaga anan kenan al-haya sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, al-hayatu rayuwa kenan. Sannan ya siffanta kansa da cewa shi mai ji ne, shi mai gani ne, kamar yadda yake cewa, an gane ko? Kamar yadda yake cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne, shi mai gani ne, kuma ya siffanta kanshi da cewa shi masani ne. An gane ko? Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Sannan ya siffanta kansa da cewa shi mai iko ne akan kowa da komai, yake cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir. To haka duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi na sifa a cikin Al-Qur'ani, dole mu yi imani da waɗannan sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka yi misali game da waɗannan sifofi, kamar irin da sifofinsa waɗanda suke fi'iliya, kamar ɗaukakar shi akan al'arshi, kamar kasancewar sifofinsa zatiya na cewa yana da idanu, sannan yana da hannu, sannan yana da fuska. Waɗannan duka sifofi ne wanda Ubangiji ta'ala ya siffanta kanshi da waɗannan sifofi a cikin Al-Qur'ani. To duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi da wannan sifa a cikin Al-Qur'ani, dole ka yi imani da wannan sifa idan kana buƙatar imanin ka ya tabbata ya inganta. Don haka yace kenan al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu, yin imani da abinda Allah ya siffanta kansa da shi. Sai yace wa wasafahu bihi rasuluhu, da abinda kenan manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi a cikin sunna. Domin akwai sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suka zo a cikin sunnata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su zo ba a cikin alqur'ani. Akwai sifofin da alqur'ani da sunna sun yi tarayya akan tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi. To dan haka kenan duk abinda manzon Allah ya siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, to dole mu yi imani da su. Shine sai malam ya ce min gairi tahrifin, wato ba tare da jirkita wannan sifa. Shi lafazin at-tahrif ma'anarsa a larabci shine at-taghyir, ma'ana jirkita abu a canza shi. To dan haka kuma at-tahrif abu ne wanda Ubangiji ta'ala ya zarge shi, domin sifa ce ta Yahudawa, yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, su ne suke jirkita wato kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga wuraren da Allah ya aje su, sai su canza su su ba su wata ma'ana na daban. Dan haka shi jirkita wato sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kala biyu ne, akwai at-tahriful lafzi akwai at-tahriful ma'nawi. At-tahriful lafzi shine mutun ya canza lafazin imma ta hanyar canza kenan harafi ko kuma wasali domin ka bashi wata ma'ana ta daban. Kamar yanzu misali Yahudawa mai Allah ya ce musu wa qulu hibba wadkhulu al-baba sujjada, maimakon su ce hibba sai suka ce himba. An gane ku? Wa qulu hibbatun, ku ce iya abinda muke fata ya Ubangijin mu ka sarrafa mana da zunubanmu. Su kuma sai suka ringa cewa himba, sai suka ƙara kenan nunun anan, maimakon a ce himba sai suka ce himba. Kamar yanda wasu fadar Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa, sai su canza sai su ce istawla, sai su ƙara lamu. Shine Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin duniya sai yake cewa nunul yahudi wa lamu jahamiyin huma, yake cewa fil wahyi za'idatan nunu nunul yahudi, yace nun ta yahudi kenan da suka ƙara maimakon himba suka ce himba. Wa lamu jahamiyin kenan da lam ta jaham ibn safwan, wanda suka ƙara maimakon istawa sai suka ce istawla, yake cewa waɗannan harfa guda biyu a cikin wahayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ƙari ne a kai. To dan haka wannan ana kiran shi kenan at-tahriful lafzi. Kamar yanda wani ya zo wajen wani malami daga cikin malaman kira'a shine Abu Amr ibn al-Ala, ya ce masa abinda yake bukata wannan aya da Allah yake cewa wa kallama Allahu Musa taklima, abinda yake so da Allah ya yi kokari ya canza masa wannan lafazin Allahu kenan wa kallama Allahu, maida shi cewa wa kallama Allaha Musa taklima, saboda su ba su yarda da cewa Allah yana zance. Amma ya ka ce wa kallama Allahu Musa, Allah ya yi zance da annabi Musa, ma'ana Allah ya ma annabi Musa zance. Amma ya ka ce wa kallama Allaha Musa, kenan kaga Allah anan ya zama maf'ulu bihi, kenan Musa shine ya yi ma Allah zance, ba Allah bane ya ma Musa zance. To malamin ya ce to kaddara cewa zan iya maka biyayya in aikata haka, to yaya zamu yi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa nan ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, lokacin da annabi Musa ya zo miƙatin mu Ubangiji ta'ala sai yake cewa wa kallamahu rabbuhu, Ubangijin sa wato ya masa zance. Wa kallamahu rabbuhu, to dan haka wannan kenan ana kiran shi at-tahriful lafzi, in ma mutun ya ƙara wani harafi ko kuma ya canza wasali wanda ɗaya daga cikinsu in aka sa ma'ana za ta canza, to wannan haramun ne baya halatta. Akwai at-tahriful ma'nawi. At-tahriful ma'nawi shine da za a canza abun a bashi wata ma'ana ta daban, domin akwai waɗanda suke fassara ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, cewa Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa ko ya tabbata akan al'arshinsa, sai su fassara su ce Allah ya yi rinjaye akan al'arshinsa. Kaga wannan ma'anar ita ce aka canza. In ka ce Allah ya yi rinjaye akan al'arshinsa, kenan anan menene za a fahimta? Can da bai yi rinjaye ba, sai daga baya ne kenan ya yi rinjaye. Sannan kuma lafazin al-istila, yin rinjaye akan abu, shin haka yana kasancewa lafiya kalau a cewa ne yayi rijayi akan abu kaza? Dole sai an ja daga, kenan kana nuna cewa Allah sai da ya ja daga da wani sannan kuma yayi rijayi akan al'arshin, da ba tashi bace. Kenan da suka goga da wani sannan yafi karfin wancan yayi rijayi akan shi. Wanda ya kudirin haka shin ya tauye ma Allah haƙƙinsa ko bai tauye masa ba? Ya nuna Ubangiji Subhanahu wata'ala akwai tawaya tare da shi. To dan haka dole kai imani da istiwa'i na Ubangiji Subhanahu wata'ala. Kamar yanda Allah ya siffanta kanshi ya cewa yana da hannu, sai su siffanta hannun Ubangiji Subhanahu wata'ala su ce ni'ima ko kuma su ce kudura. Bal yadahu mabsuudatani sai su ce ban ni'imatahu. Kaga anan an canza ma'anar wannan kalima da Allah yake tabbatar da cewa yana da sifa ta hannu. Ubangiji ta'ala ya ce wa qalatil yahud yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuudatani yunfiqu kayfa yasha. Dan Allah yana tabbatar wa kansa sifa ta hannu, kamar yadda can yake cewa qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah ya ce ya kai iblis, mi ya hana ka duka kai sujada ga abin da na halitta, ga wanda na halicce shi da hannuwana, shine annabi Adam alayhi salam. Haka kuma yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallahi yadullahi fawqa aydihim. Lalle waɗanda suke mubayi'a da kai su san da cewa Allah da ya halicce su shine suke mubayi'a da shi, kuma hannun Allah yana kan hannunsu lokacin da suke mubayi'a da kai. Kuma haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, inna Allah ta'ala yabsudu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsudu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un layli hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha. To dan haka sai suka canza ma'anar al-yad, sai suke cewa abinda ake nihi wai ni'ima, bal yadahu mawsudatan, sai su ce wai ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To haka fushin Allah Subhanahu wa ta'ala sai su fassara shi su ce ai uba, shi ko ya tabbatar ma kansa cewa yana yin fushi, amma shi kadai ya san yadda fushin sa yake. Dan haka yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Al maghdubu alaihim sune yahud, wanda Allah ya musu fushi. Haka yace malla anallahu wa ghadiba alaihim wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abadat tawu. Haka yace innal ladina takhuzu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. Dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi na sifa a cikin al-Qur'ani, ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da shi na sifa, dole mu yi imani da wannan sifa kamar yanda Allah ya faɗa mana, kamar yanda manzon shi ya faɗa mana, min ghairi tahrifin, ba tare da canza wannan sifa mu bata wata ma'ana ta daban ko mu zo mu ƙara wani lafazi, wala ta'dilin, kuma ba tare da wuhintar masa da waɗannan sifofi nasa, kamar yanda Jahmiya suka wuhintar da sifofin Ubangiji Subhanahu wata'ala, suka ce wai in su siffanta Ubangiji da wata sifa kenan sun kamanta shi da halitta. Don haka suke cewa sami'un bila sam, alimun bila ilm, basirun bila basar, qadirun bila qudra. Haka suke wato karanta waɗannan sunaye na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Su kuma asha'ira dukkan sauran sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai suka musu tawili, kawai sai suka tabbatar masa sifofi guda bakwai, shine wanda ake samun su a farkon qawaidi, wanda yake cewa al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam. Waɗannan sifofi guda bakwai kadai su suke tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, amma sauran sifofi irin na saukowar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala isuwa samar duniya a kowane dare, irin daukakar Allah akan al'arshinsa, irin zawwa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai yi a yinin alkiyama, da kasancewar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana mamaki da cewa yana jin kunya da cewa Ubangiji ta'ala na fushi, gaba ɗaya waɗannan sifofi sai suke musu tawili, ba sa fassara su kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su. To dan haka shine sai ya ce wala ta'dilin, ba tare da wuhintar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sifofinsa, domin in ka wuhintar da wannan sifofi ka mai da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kwata-kwata kamar babu shi, ka mai da shi tamkar abu wanda yake rashe shi. sai ya ce wala ta kayifin, kuma ba tare da nuna kaifiyar cewa ga yanda sifar take. Ka ce Allah yana saukowa zuwa samar duniya, sai ka ce kamar yanda abu kaza yake sauka, wali yazi billahi, to wannan kafirci ne. Domin Allah ya faɗa, manzon shi ya faɗa cewa yana saukowa zuwa samar duniya, amma bai faɗa mana ba cewa ga yanda kaifiyar yanda Allah yake sauka. Allah ya faɗa mana ya ɗaukaka akan al'arshi, amma bai nuna mana ba ga kaifiyar yanda ya ɗaukaka. Don haka amma al-Imam Malik tambaya dangane da yanda Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa, al-Imam Malik ya sadda kai, jibi ya keto masa, sannan ya ɗaga kai yake cewa al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'a. Yace ɗaukakar Allah akan al'arshinsa abu ne sananne. Idan aka ce ɗaukaka, abu ne wanda yake sananne a larabci. Sannan sai yake cewa wal kayf majhul, yanda Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa abu ne wanda ba a san shi ba, domin bai faɗa ba manzon shi, bai faɗa ba ga yanda ya ɗaukaka. Sai ce wal iman bihi wajib, yin imani da ɗaukakar Allah akan al'arshinsa abu ne wanda yake dole, domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, kuma haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi. Sai yace was-su'alu anhu bid'a, tambaya dangane da yanda Allah ya ɗaukaka akan al'arshin yace wannan bid'a ne. Don haka wannan ka'ida ce a Imam Malik, Allah ya ji kansa ya ajiye mana, duk wanda ya maka tambaya game da wata sifa ta Ubangiji subhanahu wata'ala yaya kaifiyar take, sai ka gaya masa cewa, wato sai ka nuna masa cewa sanin kaifiya wannan abu ne wanda ba a san shi ba. Kaga ya Allah ya faɗa mana cewa yana da ido. To idan wani ya maka tambaya yaya idan Allah yake, sai ka ce ba mu sani ba, domin bai faɗa ba manzon shi, bai faɗa ba, amma mun yi imani yana da ido kamar yanda ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani, kamar yanda manzon shi ya faɗa. Duk wasu sifofi na Ubangiji subhanahu wata'ala sifofi ne waɗanda suke na cika. To don haka sai ya ce wala tamsilin, ya ce kuma ba tare da kamanta Ubangiji da halittar shi. An gane ku? Kamar yanda al-mushabbiha su ma suke ce kamanta, wai su kai gaya ne a wajen siffanta Ubangiji, sai su ce Allah yana da hannu irin hannunmu, kamar hannunmu, Allah yana ji kamar yanda muke ji, yana gani kamar yanda muke gani. To wannan kasancewar shi ma wannan kafirci ne, ka kamanta Ubangiji subhanahu wata'ala da halittar shi. An gane ku? Jin Allah ya saba da jin halittar shi. Abinda aka faɗa a kusanka za ka iya ji, kuma yanzu a gabanka za a faɗa abu, in aka canza yare ka faɗa abinda aka faɗa baka sani ba, shin Allah wani yare ne baya ji? Da wanda ya fito cikin jama'a ya yi faɗa, da wanda ya boye ya faɗa, abinda ma yake cikin zuciyarka wanda sai nan gaba za ka faɗa, tuntuna Allah yana da sani game da shi. Kenan, don haka kasancewar sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala ba a kamanta shi da bayansa. Don haka wani daga cikin magabata yake cewa duk wanda ya kamanta Ubangiji subhanahu wata'ala da bayansa, wannan ya kafirta. Wanda ya wuhintar da sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala shi ma ya kafirta. Kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a, abinda Allah ya tabbatar ma kansa da shi na sifofi, ka tabbatar masa ba tare da, wato shine ba tare da jirkita waɗannan sifofi ko wuhintar da su ko nuna kaifiya ko kuma kamanta shi da halittarsa, shine sai ya ce bal yu'minuna bi anna Allaha laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Bari dai su ahlus sunna wal jama'a suna imani da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala laysa kamithlihi shay'un, wani abu bai zamanto ba kwatankwacin sa, ma'ana babu abin da yake kama da Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk wani abin da ka sani to wannan yayi sabani da Ubangiji subhanahu wata'ala. Ko da an yi tarayya a cikin sura ko a cikin sifa, to sifar Ubangiji subhanahu wata'ala da sifar da sunansa ya saba da nabari. Kaga a cikin ya ce mana hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Kaga anan Allah ya nuna mana dan adam da Allah ya halicce shi ya maida shi mai ji ne mai gani ne. Kaga kenan dan adam samiun basir ne. Kuma can ya ce kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha samiu basir. Nan ma ya ce shi mai ji ne mai gani ne. to anan sai mu ce jin Allah da ganin Allah daidai yake da namu kaga kenan koda an yi tarayya da Allah a cikin wata sifa to a wajen hakikanin sifar an sha bamba shine yace laysa kamithlihi shay'un wani abu bai zaman to ba kwatankwacin ubangiji subhanahu wataala ma'ana babu abin da yake kama da shi sai yace wa huwa as-sami'ul basir shi mai ji ne kuma shi mai gani ne fala yanfauna anhuma wa safabihi nafsuhu ahlus sunna ba sa kurewa Allah abin da ya siffanta kanshi da shi na sifa wala yuharrifuna al-kalima amma wadihi ba sa jirkita kalimomin ubangiji subhanahu wataala gabar muraransu yanda Allah ya faɗa haka ahlus sunna suke faɗa ba maganar su ƙara ko su rage iyayen da Allah ya faɗa haka suke faɗa Allah yana da fuska mun yi imani yana da fuska yana ji mun yi imani yana ji yana gani mun yi imani yana gani yaya ganin sa yake yaya jin sa yake wannan ba mu sani ba me yasa domin bai ba mu labari ba sai ya ce wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi kuma ba sa karkacewa a cikin sunayen Allah da ayoyinsa wato su kaga masa suna ko sifa wanda shi bai faɗa ba manzon shi bai faɗa ba an gane ko domin wannan ilhadi ne ka siffanta Allah da abinda bai siffanta kanshi ba a cikin alqur'ani ko sunna ko ka kaga ma Allah suna sunan da bai faɗa ba a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam sai yace wala yukayifuna ba sa nuna kaifiya ta ubangiji sifa ta ubangiji subhanahu wataala su ce sifar shi kamar kaza take wala yukayifuna ba sa nuna kaifiya game da sifofin ubangiji wala yumathiluna sifatihi kuma ba sa masalata sifofinsa da sifati kalkihi da sifofin halittarsa sai yace li annahu subhanahu domin shi ubangiji subhanahu wataala la samiya lahu babu wani wanda yake daidai da shi kwatankwacin sa in aka ce as-sami bi ma'ana al-basir wanda yake kama da kai an gane shine yace hal ta'alamu lahu samiya la samiya lahu ubangiji ba shi da tamka wala kufu allahu kuma ubangiji subhanahu wataala ba shi da wani wanda yake daidai da shi kenan a cikin sifofin sa ko zatin sa wala nidda lahu kuma ubangiji ta'ala ba shi da kishiya ba shi da kishiya a cikin zatinsa ko a cikin sunayensa ko a cikin sifofinsa wala yuqasu bi khalqihi kuma ba a kiyasta shi wato da halittarsa sai yace fa innahu subhanahu domin shi ubangiji subhanahu wataala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi yafi kowa sanin kansa kuma yafi kowa sanin wani an gane ko yafi kowa sanin kansa kuma yafi kowa sanin wani shi kenan wa asdaqu qila yace ubangiji ta'ala kuma shine mafi gaskiya a wajen fada wa ahsanu hadisan min khalqihi kuma shine mafi kyawun zance game da halittarsa an gane ku kenan dan haka ubangiji ta'ala anan malam yana nuna mana duk abinda Allah ya fada na sifofinsa kenan kawai sai mu yi imani haka mu gudanar da su kamar yanda suka zo ba tare da canza suwa ba tare da nuna kaifiya ba ba tare da wuhintar da su ba tare da kamanta shi da halitta domin me yasa yafi mu kowa sanin kansa shi yace yana da kaza ya gaya mana a cikin alqur'ani ko kuma manzon da ya turo ya faɗa mana kenan yafi mu sanin kansa an gane ko inda wannan sifa kenan tawaya ce gare shi Allah ba zai faɗa mana ba kuma Allah ya mana zance da abin da muke ji muke ganewa shine wannan alqur'ani da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi larabci ne in aka ce fuska kowa ya san menene ma'anar fuska in aka ce fuska fuska ba hannu bace kuma ba kafa bane ba mun san menene fuska in aka ce hannu mun san menene hannu hannu ba baya bane ba ciki bane ba kai bane ba amma yaya na Allah yake wannan ba mu sani ba sai mu bara masa kayan sa me yasa saboda yafi kowa sanin kansa kuma yafi kowa sanin wani shi yafi kowa gaskiya a wajen fada kuma yafi kowa gaskiya a wajen labari ne insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك